العالمين وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Godiya da jinjina su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala madaukin sarki. Tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Barkanmu da sake kasancewa a wannan yammaci mai albarka. A wannan makaranta mai albarka ta madrasatu Madaqatul Ruhiyya. المدرسة الربانية منا كرنت لتافين المذاقات الروحية كو مذاقات روحية نبب مالمي محمد حسين يعقوب حفظه الله تبارك وتعالى. ايو ان شاء الله دامي مغناني اكن جاران زوچيا ابو بواندا سكي تيمكاوا وجن سرككي زوچيا لان ادم da gyara zuciyarsa. Allahumma tahhir qulubana, Allahumma najjina minan nar. Ya ubangiji, ka tsarkake zukatanmu, ka sanya mana aikin da zamu yi ya zama muna yin sa ne dan kai. Kada ka sanya aikin da muke yi akwai rabon wani dan adam a cikin sa. Yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu gane shine mutum yana samun rabauta ne a wajen Allah duniya da lahira idan ya tsarkake zuciyarsa. Ma'ana zuciyarsa ta zama tana da tsarki kuma ta zama mai tsafta, ba mai cike da kazanta da datti da dauda ba. Daga cikin abubuwan da suke taimaka wajen tsarkake zuciya akwai al-khawfu war-raja. Al-khawfu war-raja, abinda ake nufi da al-khawf war-raja shine ka rinka jin tsoron Allah, sannan a daidai wannan lokacin kuma ka rinka tsammanin rahamar Allah. Ka rinka jin tsoron Allah kana tsammanin samun rahamarsa. Waɗannan abubuwan guda biyu ana so ne su rinka tafiya a miƙe, ga tsoron Allah, ga tsammanin rahamar Allah. Kada mutum ya fifita tsoron Allah kadai baya tsammanin rahamar Allah, to sai ya muna nawa Allah zato. Kada kuma ya rakana ya karkata zuwa ga tsammanin rahamar Allah kadai amma baya tsoron Allah, ya ce shi rahamar kawai yake nema kuma baya jin tsoron Allah, to ba za ka samu rahamar Allah ba, baka jin tsoron Allah. Shine wani malami yake cewa fakun bainal khawfi war raja misla ta'irin, ka kasance tsakanin jin tsoron Allah da tsammanin rahamar Allah kamar tsuntsu ne. Kaga tsuntsu duk lokacin da ganshi za ganshi yayi balance, mana ga fuffuke nan ba ga fuffuke ba, za a yi taba yiwa kaga tsuntsu yana tashi da fuffuke daya ba, dole sai da guda biyu. To haka ake son musulmi ya zama, wato a wajen bainal khawfi war raja, tsakanin jin tsoron Allah da kuma tsammanin rahamar Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi, wanda bi Allah bi manzon Allah fa ulaika humul faizun, wanda bi Allah yaji tsoran Allah ya kiyaye, to wannan yana cikin masu babbar rabo. A cikin suratul nur malai ce a wani gurin Allah ya ce wa iyaya farhabun, to ku ji tsoro na, ku kiyaye ni. Abdullahi ابن خنيق الله يدد الشيء كيتشوا خلق الله القلوب مساكن للذكر فصارت مساكن للشهوات ولا يمحو الشهوات من القلوب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. أبو ما ماكي عشان الله تبارك وتعالى يشي كجد وران سا ka kiyaye dokokinsa kana cikin masu rabauta masu samun aljanna. A wani gurin kuma sai ce wa iyaya farhabun, ku faji tsoro na. to wannan yana nuna mana dole ne kafin ka samu aljanna da rahama sai kai al-khawfu war-raja. Sabanin wasu daga cikin yan bid'a da suke fifita janibin wato ar-raja din kadai babu janibin al-khawf, mutum kullun ya tsammanin kurin rahamar Allah, rahamar Allah, amma kuma yana cike da saban Allah, yana zunubi kuma ya ce shi dan aljanna ne, kuma ya ce ma an bashi aljanna, kuma ya sayar da aljanna, ko ka ji wani an ce ai waliyin Allah ne, amma kuma sai ka ga tantirin mabarnaci ne, amma kuma a wannan lokacin kuma ana cewa wali ne. Ya za a yi waliyin Allah baya kiyaye haram? Ya za a yi waliyin Allah baya kiyaye zina? Ya za a yi waliyin Allah yana neman maza? Ya za a yi waliyin Allah yana neman mata? Ya za a yi waliyin Allah yana cin haram? Ya za a yi waliyin Allah yana cikin kazanta? Yana wannan abubuwan gabaki ɗaya a wannan lokacin kuma yana cewa shi fadan aljanna ne, bal ma yana iya ba da aljanna ko ya sayar da aljanna. To wannan ba daidai ba ne, kuskure ne, kuma taɓewa ne. Min alamatil khizlan, yana cikin alama ta taɓewa. Da ka kullum so ake ka rinka kuka kana zubar da hawaye, kana komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala, sannan kuma a ranka kana jin cewa insha Allah Allah zai maka rahama. Ka dage tukuru wajen ibada da bauta, sannan kuma ka rinka yawan jin tsoro kana zubar da hawaye kada Allah tabaraka wa ta'ala ya kama ka. Abdullahi ibn Khunayk yake cewa Allah ya halicci zukatan mutane, zukata wani wuri ne wato na zikiri, da zuciyar dan adam mutum yana iya gyara ta da zikiri da ambaton Allah da karatun Al-Qur'ani da salatin Annabi da tuba zuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala da aikata dukkan ayyuka wanda za su ƙara maka kusanci zuwa ga mahaliccinka. Haka kuma yace fasarat masakin lishawat, bayan an yi zikiri ko kuma wurin da ake yin zikiri kuma wannan wurin kuma wuri ne na zaman sha'awa, kuma ma'ana zuciyar dan adam tana yin abu guda biyu, ko dai a raya ta da zikiri da ambaton Allah tabaraka wataala, ko kuma a lalata ta da sha'awar duniya da sabo da zunubi. To babu abun da yake shafi wala yamhu ash-shahawat min al-qulub illa khawf muz'ij, ba abin da yake kore wannan sha'awa 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 daga cikin wato zukatan mutane sai tsoro, mutum ya nuna tsoro da shauki. Khawfun muz'ij wa shauqun mukhlaq, dole ne a samu tsoro a samu shauki. Kaga tsoro khawf kenan, shauki kuma raja'a kenan. Dan haka dole ne in kana so ka samu matsayi a wajen Allah ka ji kana jin tsoron sa kuma kana tsammanin rahamar sa. Haka Allah yake so. Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu, sai yace kuma wayarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. To kaga al-khawf wa raja'a kenan, yarjuna rahmata wa yakhafuna adaba, bayan Allah na kwarai suna tsammanin rahamar Allah kuma suna jin tsoron azabar Ubangiji. Inna azaba rabbika kana mahzura, cikin suratul Isra, lalle Ubangiji azabar Ubangijinka ta kasance azaba ce, abin jin tsoro, abin kiyayewa. Da haka ƴan uwana, da al-khawfu da ar-raja'u wani abu ne da dan adam yake samun shiga aljanna kuma ya tsarkake mai zuciyarsa. Al-khawfu war-raja'u yutahhirani al-qalb kenan. Sannan kuma musamman idan Allah tabaraka ta'ala ya taimake ka zuciyarka ta samu balansin da khawfu da raja, to kaga sai ka samu tsarkin zuciya daga girman kai, zuciyarka ta tsarkaka daga nuna isa, zuciyarka ta tsarkaka daga ainihin wato fasad, sannan kuma ka zama mai tsammanin rahamar Allah ta raba ka daga fadawa cikin wato dauki tsammani daga jin kayinsa. Daga cikin abubuwan da suke bata zuciya akwai takabbur, girman kai, da fadin rai, da nuna isa, da kumbura, da fankama. Wallahi waɗannan abubuwa ne da suke lalata wa ɗan adam zuciyarsa, kuma suke lalata masa tunaninsa, suke lalata masa alaƙarsa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala. da zarar ka ji cewa kana da girman kai to ya kamata kai maza kai maza ka koma ga Allah ka tuba zuwa gare shi abu na biyu da yake tsarkake zuciya shine at-taubatu was-sabr at-taubatu was-sabr a cikin littafin malam yace rabi'an at-taubatu was-sabr Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar a cikin suratul tahrim ubangijin ku ya kiraye ku ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya ba tuba irin ta dan muzuru ba in an ce taubatan nasuhan ita ce at-taubatu allati la audata ila al-ma'siyati ba'daha tuban da ba a komawa a ci gaba da aikata irin wannan sako bayan an yi ta ita ce at-taubatu an-nasuha to Allah ya ce tubu ila Allahi taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba mai kyau ingantacciyar tuba kenan Allah zai gafarta muku a zanubanku kuma ya shigar da ku aljanna kun ga a cikin wannan ayar ma akwai al-khawf wa raja ka tuba ka ji tsoron Allah sannan ka yi tsammanin rahamar ubangiji ya shigar da kai gidan aljanna wanda ƙoramai suke gudana a cikin wannan gida na aljanna Allah tabaraka wataala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya gaya mana mu rinka tuba manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi sahihi ingantacce yace wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marra ya rantsa yace wallahi ni ina tuba zuwa ga Allah ina kuma neman gafara zuwa ga ubangiji a rana ɗaya sama da sau 70 astaghfirullah 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 lokacin da kake istighfarin ka rinka jin a kirjinka kana tuno laifuffukan nan da kake da su zunuban nan da kake da su ubangiji ya rinka yafe maka ba mu ce ya rinka yin istighfari bai ma san yana faɗa ba bakin ne kawai yake faɗa amma baya cikin zuciya ba wannan ba shine istighfarin da Allah zai yafe mutum laifinsa da zunubinsa ba mutum yana istighfarin yana kamar wasa sagwarla wai astaghfirullah yake faɗa amma sagwarla ka duba yadda yake yana sauri ne ya gama haka sagwarla wallahi wannan ba zikiri bane astaghfirullah Allah kana yi kana jin Allah a cikin zuciyarka subhanallah alhamdulillah Allahu akbar Allahu amma mun subhanallah wannan ba tasbihi bane ba wasa ne fa alhamdulillah wai alhamdulillah yake cewa wai amma alhamdulillah saboda yana sauri yayi da wuri haka za ga wani fa yana istighfari fa haka yana sauri alhamdulillah wallahi wannan wasa ne ba istighfari bane ba kuma hailala bane ba tasbihi bane kuma Allah bai zai baka lada akan wannan wasan ba da haka lokacin da ake yin zikiri ko ake ambaton Allah ana so mutum yayi ne a cikin nutsuwa yana yi a hankali yanda kai da kanka zuciyarka za ta amsa maka cewa kana kokarin kamantawa cewa daidai kake yi za kake zuciya tuba ku tuba zuwa ga Allah jama'a a wata riwayar manzon Allah yake cewa fa inni atubu fil yawmi 100 marra ina yin tuba a rana ɗaya nakan yi guda 100 shine 100 marra tuba nawa tuba 100 100 marra yanzu kai guda nawa kake yanzu ke guda nawa kike tsayawa ya zauna yayi tuba yayi istighfari na awa biyu awa uku waye Allah ya masa rabo zai iya tashi da daddare yana gaya wa Allah ya hakura da bacci a shimfidarsa yana astaghfirullah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik Allah ya masa alƙawari ya yafe mai zanubinsa amma yana istighfari kullun sau 100 ni da kai da muke gaibu bamu san yaya muke ciki ba sau nawa muke istighfari sannan abu na biyu hakuri at-taubatu was-sabr qur'ani yace wa in tasbiru wa tattaqu idan kun yi hakuri kun yi takawa a wata ayar Allah cewa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim kun yi hakuri shi yafi alkhairi gare ku lalle Allah mai gafara cikin suratul nisa a wata ayar Allah cewa li rabbika fasbir kai hakuri daga ubangijinka mai hakuri yana samun nasara me ake nufi da hakuri wato jurewa da daurewa daga wani abu mai daci lan tablugha almajda hatta talaqa as-sabira an ciro hakuri ne daga wani abu as-sabir mai daci jama'a sai mun yi hakuri da yin sallah guda biyar kai asubahi a kira ka azhar ka tafi kai azhar a kira ka al'asar ka koma kai al'asar a kira ka magriba ka koma kai magriba kafin ka ƙara sa gida an fara kiran isha'i ka dada juyawa kai isha'i ka zo gida ka ci abinci kana tattauna da iyali ko kana karatu ko kana wani abu da ka dan dora ka fada ka sai ka ji ana salatu khairu minan nawmi ka hakura ka tashi ka tafi ayi ta fafatawa haka ake rayuwa sai an yi hakuri kai hakuri da azumi ba ka ci ba ka sha kana nema a wajen Allah kai hakuri ga zunubi ga laifi ga abin sha'awa ga abin kaza ga abin kaza kana kallo amma kai hakuri ba za ka yi ba saboda rabbunka baya so ubangijinka baya so kai hakuri ka dauka ka bayar a lokacin da kake sha'awa kana son wannan abin amma za ka dauka ka bayar kai hakuri ka bi iyayenka da dadi ko babu dadi kai hakuri ka taimaki gajiyayyun da suke kewaye da kai da wannan ake samun tsarkin zuciya at-taubatu was-sabr tuba da kuma hakuri manzo Allah yana cewa at-tuhuru shatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi wallahu akbar tamla'ani ma baina as-sama'i wal-ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mana magana akan tsarki shine rabin imani fadin alhamdulillahi alhamdulillah 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 ka tafa dan wannan kana maimaitawa tamla'ul mizan yana cika sikeli ya rabbana ka cika mana sikelin mu da yawan fadin alhamdulillah an ji wani sahabi a zikirin sa kullun sai rinka cewa alhamdulillah 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 aka ce me yasa kake yawan fadin alhamdulillah yace kalimatun ahabbaha Allah kalma ne da Allah yana son ta dan haka ni ma nake yawan maimaita fadin wannan alhamdulillah saboda Allah yana son a fadi alhamdulillah wa subhanallah yawan fadin subhanallah 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 wallahu akbar wallahu akbar wannan abun guda biyu suna cika tsakanin sama da ƙasa ladan su Allahu akbar ya rab ya Allah ka tunatar da mu zikirinka Allah ka tunatar da mu ya Allah samu cikin masu ambatonka da yawa ya ayyuhalladhina amanu zkurullah zikran kaseeran ya ku wanda ku imani ku ambaci Allah ambato mai tari yawa da gaske ka duba malam fadin alhamdulillahi wallahu akbar ladan zai iya cika maka daga sama zuwa ƙasa tamla'u ma baina as-sama'i wal-ard was-salatu nurun sallah haske ne was-sadaqatu burhan ma'ana yin sallah kan ƙara mutum haske a rayuwa idan kana yawan yin sallah nafila da sallah ta farilla zaka samu haske a arzikinka yawan sallah zai saka samu haske a ofishinka yawan yin sallah da nafilfili zai saka samu haske a hanyar neman ka yawan yin sallah da nafilfili zai sa ka samu haske a mulkinka yawan yin sallah da kaza zai sa ka samu haske a cikin kasuwancinka haske a cikin mu'amalarka haske a gonarka haske a kasuwarka haske akan kaza kaza naka as-salatu nurun ya rahman annabi ce sallah haske ne kamar yadda kuma ita ma sadaka hujja ce was-sadaqatu burhan was-sabru diya shima hakuri aske ne sadaka dalili ne da zaka samu rahama zuwa ga Allah sadaka dalili ne da zaka samu jin kai zuwa ga Ubangiji tabaraka wataala. Yin hakuri shine yake haskaka zuciyar dan adam. As-sabru diya'un yuniru al-qalb. Hakuri haske ne da yake haskaka zuciya, hakuri kuma ya tsarkake ta daga dukkan duhun da ke cikin ta. Jama'a, hakuri shine fa abinda Allah ya zo ba da shi sakamakon sa baya lissafi in ya zo bayarwa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kadai dai Allah tabaraka wataala yana sakayya ga masu hakuri ne ba tare da lissafi ba. Tila musu kurin yake yi ta tila musu matukar mutun yayi hakuri. Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fidda wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa. Allah ce wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Allahu akbar. Cikin suratu Zukhruf a dunkule abinda Allah tabaraka wataala yake bayani a cikin wannan aya shine mu ne muka raba ainihin wato rayuwar mutane a cikin wannan duniya. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Abu Nabiyu, Allah ya nuna cewa ya daga darajar wasu suna kasa da wasu suna sama da wasu. Haka Allah ya ga dama a rayuwar duniya dole a samu babanka, kaga baka kai babanka ba, dole a samu da kaga da bai kai uba ba, sannan shi ma baban yana da babansa. Warfa'ana ba'dahum, muka fifita wasu sashin su fawqa ba'din darajat, sashin su ya fi sashi. Dole a samu shugaba, dole a samu mabiyi, dole a samu sarki, dole a samu talaka, dole a samu malami, dole a samu dalibi, dole a samu mai ilimi, dole a samu jahili, dole a samu mai lafiya, dole a samu mai rauni, dole a samu mai karfi, dole a samu mara karfi, dole wani yafi wani kudi, wani yafi wani lafiya, amma wani yafi shi kudi, wani yafi wani jama'a, amma kuma wani yafi shi tsoron Allah. Idan ka lura rayuwarmu ga baki dayanta, Allah Ubangiji tabaraka wataala ya rarraba mana ita kowa da irin yadda Allah ya fifita shi, kuma haka Allah ya ga dama ya tsara ka yadda da wannan. Sannan Allah ya nuna mana cewa samun rahamar sa, samun gidan aljanna, wallahi shefu alkhairi ga mutane akan duk abin da suke tattarawa na duniya. Ya Allah ka ba mu ikon tunanin tara aljanna. Allah tabaraka wataala ya nuna mana cewa duk wani abin da mutum zai iya samu a duniya na daraja ko matsayi ko daukaka, indai na duniya ne, to yace wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya. Manya-manyan gidaje, manya-manyan motoci, ababen hawa da aka ga dama, mulki, sarauta, isa shugabanci, samun kaza, samun kaza, wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya. Duka waɗannan gabaki daya rayuwa ce ta duniya, amma wal akhiratu inda rabbika, lallai lahira a wajen Ubangijinka, lil muttaqina, ya tanade ta ne ga masu tsoron Allah. Wato anan abin da nake so ƴan uwa su gane a ayar, ita duniya Allah yana bada ita ga mai tsoron sa da wanda baya ma tsoron sa. Duniya, mulki, sarauta, shugabanci, jagoranci, kudi, kadarori, kaza kaza kaza, wannan Allah yana bawa kowa, kafiri ma Allah yana bashi. Yanzu wanda yafi kowa kudi a duniya kafiri ne, ba musulmi bane wanda yafi kowa kudi a duniya. To amma ita lahira, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, lahira a wajen Ubangijinka ba wanda yake samun lahira sai mai tsoron Allah mai takawa. kenan zabi ne na Ubangiji tabaraka wata'ala ya baka lahira ya baka tsoransa idan kana da takawa. Ka gane wannan? Kuma abu na biyu anan, duk abinda mutum ya rasa na duniya yayi hakuri, in Allah ya masa tanadin lahira to ya huta. Kome mutum zai rasa in dai na nan duniya ne, to yayi hakuri ya kwantar da hankalinsa. Matukar ya samu lahira to ya more, matukar Allah ya barka da imani to ka more, matukar Allah ya barka da takawa to ka more. Amma ka duba yau yadda mutane suka dimauce akan duniya, mutum ya gigice ya ta mugun nufi da sharri saboda ya samu duniya, ko mutum ya shiga kunci a ransa ya kasa yin bacci, ya shiga damuwa, jininsa ya ta hawa saboda wani abu da yake nema na duniya bai same shi ba. Ya manta da wal akhiratu khairun wa abqa, lahira ita tafi alkhairi. Wa rizqu rabbika khair, Ubangiji yace arzikin Ubangijinka shi yafi alkhairi. Dan ka rasa mulki wallahi ba komai bane. Na'am, anan duniya zaka ji zafi, zaka ji ciwo, zaka kaza, amma kai hakuri zaka rayu, ko baka samu mulki ba. Kuma ka dauka wannan mulkin da kake nema, wataƙila ka samu, wataƙila ba za ka samu ba. Duk mai hankali shine in yana neman abu to yana yin alkhawfu wa raja'u a ciki, wataƙila ya samu, wataƙila bai samu ba. In na samu zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza. Kuma ka rinka neman taimakon Allah jama'a. A nan muke amfani da wannan dama, wallahi duk wanda yake neman wata kujera ta siyasa ko ta sarauta ko shugabanci ko a ma'aikata ko a wani guri ko na gwamnati ko private, ya rinka neman taimakon Allah a cikin sha'anin shi. Duk wanda ya nemi mulki bai sa Allah a ciki ba, wallahi sai ya tozarta. Duk wanda ya nemi mulki ko duk wanda yake ga yana iya mulki bai sa Allah a ciki ba, to gashi ga duniyar yayi ya gani. Da haka ku rinka saka Allah a cikin sha'aninku. Masu neman campaign, masu yawon campaign, masu yawon neman zaɓe, ku rinka haɗawa da Allah, ku rinka roƙon Allah, ku nemi taimakon Allah. Allah fa shi yake ba da mulki fa, wallahi ɗan adam ba shi ke ba da mulki ba. Kuɗi fa baya ba da mulki fa, ƙarfi da dabara da wayo fa baya fa bayar da mulki fa, Allah ne yake bayar da mulki. Kulli Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Allah fa ya gama bayanin komai anan, shike bada mulki ga wanda yake dama, ga wanda yake dama, ba wai ga wanda yaso ba fa, a wanda yake dama. Wataƙila kafiri ne, wataƙila musulmi ne, wataƙila na kirki ne, wataƙila ba na kirki ba ne, wataƙila wanda kake so ne, wataƙila ba wanda kake so ba ne ba, kawai haka Allah ga dama yake bada mulki. Haka lamarin mulki yake, an je hone mai rabo sai ya cafke kawai. Haka kuma Allah yana kwace mulkin ga wanda yake dama, ya kwace tanzi'ul mulka mimman tasha, Allah yake daga wanda yake dama. Wato izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u, ka kankan da wanda yake dama. Muna kira ga waɗanda suke neman mulki don Allah a daina mummunan nufi, a daina mummunan fata, a daina shirin sharri, a daina shirin bala'i, a daina shirin zubar da jini, a daina shirin kokarin sai mun karyewa ne, a daina shirin sai mun lalatawa ne, a daina gaba da suwa ne, a daina kiyayya ga suwa ne, a daina kaza, a daina kaza. A'a, 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 ayi fatan alheri ka nema a wajen Allah. In Allah ya baka alhamdulillah, idan Allah bai baka ba shikenan. Duk wanda kuma yace zai amfani da karfinsa da powersa da surutunsa da wayonsa da dabararsa da isansa da kudinsa da kaza da kaza da yake, to gashi ga duniyar ya gani, kuma gashi ga kasar ya gani. gashi ga jihar ya gani, gashi ga local government ne ya gani, gashi ga shi ya tasa ya gani, gashi ga kaza, gashi ga kaza ya gani. Idan wani yana ganin cewa zai iya yi ba Allah, sannan har yanzu abu na biyu, muna ba da shawara ga waɗanda suke ƴan siyasa masu zagaye suna neman zaɓe, ku daina mai da hankalinku ga zagin ƴan uwanku da ɓata ƴan uwanku, wataƙila waɗanda suka rigaye ku a kujerar da kuke nema, daga cikin kuskure da masu neman mulki suke yi shine sai mutum ya zo a neman yaƙi neman zaɓensa, bai shi da aiki sai ya zagi na kusa da shi ko wanda ya rigaye shi ko waɗanda suka rigaye shi. To duk abin da kake yi ana rikodin ana ɗauka, shi ma wanda ya rigaye kan yake kai yanzu ya zazzagi wasu, sun zazzagi wasu, sun ɓata wasu, sun ce wasu ba su iya ba, kuma sai Allah ya basu da dabarunsu, Allah ya basu da hikimominsu. Haka sunnar Allah take, yayin da zaka zo kana ɓata aikin wani, kana sukan aikin wani, ko kana taɓa ƙoƙarin da wani ya yi, kana nuna bai yi ba, kana zage-zage, kana faɗin maganganu, to kai ma ɗin wala Allah sai Allah ya jarrabe ka ya baka mulkin kuma ya hana ka yin aikin. Sau nawa mutum Allah zai bashi mulkin kuma ya gagara yin komai, ba ga sunan muna gani ba? Wasu sun samu damammakin amma babu tsiyar da suka yi wa mutanensu, in banda baƙin ciki da suka shuka wa mutanensu da ɓacin rai da damuwa ba. Wasu kuma sun yi ƙoƙari, sun miƙa al'amarinsu ga Allah, Allah ya taimake su, ya riƙo da hannunsu daidai gwargwado. Wasu kuma ba su yi ba. To kai da kake zuwa kana zagin wani, kana ɓata wani, kana sukan wani, kana nuna kai kafi kowa iyawa, ɗan kallon ƙwallo ɗan waje ya fi ɗan cikin ɗan bal ɗin iya bal, sai tsaki sai suka, da ya yi kaza da kaza ne, da ya yi kaza da kaza ne, za mu yi kaza, mu in mu ne kaza za mu yi. Ka daina mu taimakon Allah, kuma ku daina mutane alƙawari na ƙarya, ku ji tsoron Allah. Mutane fa yanzu sun waye, mutane suna karatu yanzu, mutane suna bincike, mutane sun san yadda ake gudanar da gwamnati a ƙasashe da dama, sun san yadda ake kaza, sun san yadda ake kaza. Akwai maganganun da kana faɗan su kawai kowa ya san ƙarya kake yi, da haka kakka zubar da mutuncinka wajen faɗin alƙawura da ba za ka iya yi ba. Kada mutum ya faɗi abin da ba zai iya yi ba, ya faɗa ya ce za mu yi kaza insha Allahu, idan Allah ya ba mu dama mun samu yadda muka samu, to za mu muku kaza, za mu kaza, in ba mu samu dama ba sai ku haƙuri. Ka gaya musu gaskiya ka huta. Amma matukar mutum ya yi alfahari, duk wanda ya alfahari wallahi sai Allah ya jarabe shi. Kuma tarihi ya tabbatar mana da yawa waɗanda sun yi alfaharin, sun cika bakin, sun yi duk abin da za su yi, sun zazzagi mutane, sun ci mutuncin wasu, wasu sun sa an kashe wasu ma, wasu sun yi wasu ta'addanci, wasu sun karye wasu, wasu sun yi kaza, sun yi kaza ga wasu, kuma sun zo Allah ya ba su damar, kuma ba su iya komai ba, ba su iya abin da ya kamata su yi ba. Don haka ya koyan uwana, komi mutum zai rinka sa Allah a cikin sha'aninsa, wanda ya sa Allah, Allah zai masa taimako, Allah zai masa agaji. Ina muku wannan magana ne saboda ina magana da musulmi wanda ya yarda da Allah, da shi nake magana, yauwa, da musulmi wanda ya yarda da Allah, shi yake yi, shi yake hanawa, shi yake bayarwa, shi yake kwacewa. Sannan a nesa da mu'amala da bokaye masu neman mulki, mu'amala da bokaye, ana ta kashewa bokaye miliyoyin kuɗi. Boka ɗaya yanzu a ƙasar nan, boka ɗaya sai a bashi miliyan ɗari kaza. Karka yadda wallahi duk wanda ya buɗe baki ya ce maka wai shi zai baka mulki, wallahi ƙarya yake maka. Da wannan bokayen da kuke kashewa kuɗi a yawonku na neman campaign, da masallatai kuka yi ta ginawa, da masu da'awa kuka yi ta ginawa, da marayu kuka yi ta taimako, da ɗaliban ilimi kuka taimaka, da wasu kuka yi ta kaiwa jami'a, da ababen sana'a kuka yi ta sayowa samari matasa suka je suka yi ta yi, kuka nemi wannan tawassuli da shi, sai Allah ya muku. Amma mutum ya zauna a gida boka, matsiyaci, kazami, mara tsoron Allah, maciyin haram, maƙaryaci, ya zo ya zauna ya maka ƙarya, ce ai ya duba ma ya gano ma cewa wannan mulki ma naka ne, su za su baka mulki. A'a, wani ya ɗauki miliyan ɗari kaza ya ba wani malami boka, ya masa alƙawari, ya je ya gabe ci ba, ya zo yana zage-zage. Dama wannan ya nuna cewa kana da gajeren tunani ne, ai kwakwalwarka ce kamar ta majina ne, ba a cike take ba, da ainihin basira, ba basira ba tunani. Kai yanzu tsambar rashin hankali da rashin tunani da rashin ganewa a wannan zamanin ka dauki miliyan 100 ka zaka ba wa boka, boka da ba Allah baya son sa, boka da Allah yake fushi da shi, boka makiyin Allah, boka kazami, boka makaryaci, boka masharzanci, boka mayaudari, boka mahaƙinci ga malaman Allah wanda suke karantar da mutane Allah, masu tsoron Allah, wasu ba a san su ba, suna ƙauyukan su, suna garurrukan su, ba su da aiki sai karantarwa da da'awa, baka taimaka musu ba, kaje ka dauki kudinka ka ba wa boka, ina zaka samu nasara? To yanzu lokaci ne da ake mu'amala da bokaye saboda ana neman mulki kamar za a mutu. To na dai gaya muku, kulillahum malikal mulk, ka kuskura ka saki Allah ka kama boka, ka gani in bokan ya ise baka mulkin, wallahi Allah shine mamallaki. Ku duba fa abin da Allah ce, kulillahum malikal mulki, Allah shine mamallakin mulki. Da haka ka bawa Allah, Allah ya baka mulki. Ka taimaki addinin Allah, ka taimaki talakawa, ka taimaki marayu, ka taimaki masu ilimi, ka taimaki masu ilmantarwa, ka taimaki asibitoci, ka taimaki gidan gajiyayyu, ka taimaki danginka na kusa da kai, ka taimaki kaza, ka taimaki kaza. Sai kaga Allah ya maka taimako. Ba wai ka zo kai ta kashe kudinka a banza, zaka je ka raba wa bokaye kudin, kuma wallahi ka zaka zo kana kar, kamar yadda yanzu ma kake kar. Daka ku kama Allah, ku rike gaskiya, ku huta, ku rinka neman shawaran mutanen arziki, mutanen kirki, su ga muku me ya kamata ku yi. Ba wai kai ra'ayinku ko wani mutumin da bai da imani ko bai da takawa ko bai da kusanci da Allah ko bai da cikakken zurfin tunani yazo ya dora ka kai ta shirme. Ga girma Allah ya baka, ga wadata Allah ya baka, ga arziki Allah ya baka, ga kaza, amma kai ta shirme, kowa yana gane shirman da kake yi ya bayyana ya fito fili. Ga abubuwan taimako nan da yawa da ya kamata ku taimaka musu, amma ba ku farga ba. Yanzu ga asibitoci nan suna nan azuba, mutane suna kwance ba su kuɗin magani. Ina ma wani ɗan takara ya je DYBC ya raba musu kuɗin gado da kuɗin magani, yayi addu'a da wannan, yaga Allah bai biya mai buƙatarsa ba. Ga yara nan matasa nan suna zaune, ba su da abin da za su ci, ba su da abin da za su sha, ba su zuwa gona, ba su zuwa kasuwa, ba su zuwa jami'a, ba su zuwa kaza. Me ya zauna da su talauci? Da su kai empowering, ka inganta musu rayuwa, ka sama musu sana'o'i. Ga mata da mazajen suka mutu nan barkate, suna nan azube, sun rasa inda za su yi. Ko islamiya ba su iya zuwa, ba su da kuɗin zuwa islamiya, wallahi tallahi, saboda bala'in talauci. Da su kane ma ka taimaka, ga zawarawa nan, ga sunan barkate azubi, ga sunan, ga sunan, ga sunan bila adadin, ba su irgu ba. Amma mutum sai ya samu kwakwalwa irin ta jaki, kwakwalwa sai ta toshe, ba zai iya gane me ya kamata ya ba, sai je ya kama wani abu na shirme, daga baya kuma ya zo yana yin da na sani. Ku kama Allah, ku huta, ku kama Allah, ku zauna lafiya, ku rike Allah. Wannan shine yaran da za mu gaya muku, ko ba ku gane shi yanzu ba, nan gaba za ku tuna. Fasa tazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah, da sannu za ku tuna wani annabi yake faɗa, za ku tuna abinda nake gaya muku, lalle za ku tuna wannan. Saboda haka ya ku ƴan uwana, dole ne mu yi kokari, mu ainihin wato yi hakuri a cikin al'amuran mu na rayuwa. Idan mun yi hakuri za mu samu taimakon Allah, idan mun yi hakuri za mu samu agajin Allah, idan mun hakuri za mu samu tallafin Ubangiji. Sannan abu na gaba da yake tsarkake zuciya shine az-zuhdu fi dunya wa kullu hududiha wa shawagiliha wa ala'iqiha, gudun duniya, nesantar duniya da dukkan wani abu na roman duniya, da abin da ke shagaltalwa da dan adam a duniya, da abubuwa da suke alakanta da mutum da san duniya, su raba shi da san Allah din. To dole sai mutum ya guji wannan. Ahum yaqsimuna rahmat rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mali wal dunya inma masali wa masalu dunya ka masali rakibin qala fi dhilli shajaratin fi yawmin sa'ifin thumma raha wa tarakaha, dani da duniya ai kamar wato mahayi ne da ya hau abun hawa, zai tafiya, zai je wani guri, zafin rana da yunwa da gajiya yasa ya sauka a ƙarƙashin bishiya, a lokacin da ake tsananin zafin rana din ya sauka ƙarƙashin bishiya don ya huta ya ƙara gaba. Yanzu a hankalce, idan an gaya maka matafiyin da yazo ya samu bishiya ya zauna ya huta, shikenan wannan wuri da ya zauna yake huta, sai ya rashe, sai ya miƙe ƙafa, yace ya samu wurin zama? A'a, wallahi duniya ba wurin zama bane. Wallahi ba ta da tabbas. Duniya, Ali bin Abi Talib yace ya duniya ghurri ghairi. Yake duniya ki rudi wani ba dai ni ba. Ki rudi wani ba dai ni ba. Yace tallaqtu ki salasan. Na sake ki sake uku. Wanda yafi kowa jin rayuwar duniya mai dadi shine wanda isan duniya ya fahimce ta. Idan mulki kake ji da shi wata rana wallahi sai ka sauka. Yanzu ba gashi akwai masu mulkin ba. Ana ta musu jiniya in an za su wuce a hanya a kori kowa su kade su wuce wai shine mulki. Kowa mutanen da kake mulka amma in zaka wuce sai an kore su gaba daya. Mutanen da kake mulka idan zaka wuce wai sai a yi ni guda wai a hana mutane wucewa, hana marasa lafiya wucewa zuwa asibiti. A hana yan kasuwa wucewa zuwa kaza saboda kawai zaka wuce. Amma fa su suka jefa maka ƙuri'a suka zabe ka. Yanzu akwai hankali a cikin wannan abu? Akwai tunani a cikin wannan abu? Kuma idan har mutum mulkin yake mai dadi, ya kamata ya mulki a cikin mutane suna kaunar ka, kamar za su rungume ka, kamar za su daga ka sama, suna sha'awar ka. Ana cewa gashi nan ya zo, gashi ba wai a kori kowa ba. A kori kowa ka zo ka wuce, kana zaune kuma wai kana so a yabe ka, a faɗi alheri da kai. Mutanen da za su yabe ka su faɗi alheri akan ka kore su, ka sa an dake su, ka sa an yi kaza, ina za ka yi mulki mai daɗi? To wai irin wannan mulkin fa shi ne mulki a yau. Shi ne mulki a yau. A'a, ba shi ba ne jin daɗi. Za ka iya, Allah ya tara ma duk abin da kake tsammanin, kuma wallahi ka zo gida sai ka yi allura za ka yi bacci. Da yawa akwai waɗanda Allah ya tara musu duk abin da ya tara musu na nan duniya, amma wallahi malam sound sleep ba su da shi. Bacci mai daɗi wallahi ba su da shi. Mutum nawa ne yake iya zuwa kwanta akan gadansa, da ya kwanta ya ɗora kansa a filansa bacci ya ɗauke shi? Kaɗan ne daga cikin wanda Allah ya ba wa wadata, kaɗan ne daga cikin wanda Allah ya ba wa mulki, kaɗan ne daga cikin wanda Allah ya ba wa sarauta. Su ɗin sun fi gane wannan karatun da nake sama da kai, talaka miskini. Ba lalle ka iya fahimta ba, ba lalle ka iya gane ba. To Allah yakan iya yalwata maka ya hana ka jin daɗi. Gashi duk abin da ka samu ka samu, amma wallahi abincin da talaka zai sa a baki ya ji ɗanɗanansa, ya ji daɗi, kai wallahi ba za ka ji. Za a yanka maka naman kaza, a yanka maka talotalo, a yanka maka saniya, a yanka maka wacece, nama kala-kala, gashi nan duk an zube maka. Ba dai kai ne ba, sai ka zo gaba ɗaya abin da za ka ci wallahi bai fi rabin faranti ba, bai fi kwata ɗin faranti ba. Amma nan duk dan kai aka yi. Amma talaka zai je gida a tuka masa tuwon salafiyayye miyar kuka da wake a ciki, ya sharbi miyar kukan nan da waken nan da tuwon masara, ya ji daɗi, ya ƙoshi. In ya samu itace ya yi ƙoƙarin buge itacen nan saboda bala'in ƙarfi da yake ji. Amma kai baka iya tafiya sai an tokare ka, zama sai an rike ka, tashi sai an rike ka. Ga daɗi kana ci amma baka da ƙarfi. Ga duk gida na jin daɗi Allah ya baka, ga mota ta jin daɗi Allah ya baka, ga mulki kana yi amma baka da lafiya. Amma talaka mai cin tuwon dawa ya fi ka lafiya, ya fi ka ƙarfi, ya fi ka raha kalbiya, ya fi ka natsuwa. Har yanzu baka wasu ba, har yanzu baka gane ba. To idan kai wasa kuma lahiran ma sai ya riga ka shiga aljanna. Abdurrahman ibn Auf ya ce daga cikin mutane akwai wanda suna cin rabonsu na lahira. Ya ce muna jin tsoron kada Allah ya jarabe mu a bamu rabonmu wato na lahira mu cinye shi a nan duniya. Da aka ya koyon ƙwana musulmi, mu guji duniya kada mu bari wato ta halakar da mu. Manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi cewa lalle a cikin al'amura na duniya akwai abubuwan da yake anna min ad-dunya, daga cikin al'amura na duniya akwai abin da yake kashe mutum, daga cikin abin duniya akwai abin da yake bata mutum lokaci, daga cikin abin duniya akwai abin da yake halakar da mutum. A cikin hadisi sahihi na Imam al-Bukhari da Imam Muslim wanda sananne ne an san shi, a wata riwaya ce ma zai ibani ja'i ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i ala al-mali wa sharafi li dinihi. Wallahi idan ka samu kura guda biyu ko kirkece guda biyu, kaga dai kura da cin nama, kaga dai kura da in ta ga akuya yanda take tunkaran ta za ta cinye ta, a saki kura guda biyu a cikin garken awaki, zaka iya tuna barnar da wannan kuran za ta yi a cikin wannan garke na awaki? Zaka iya tunawa? To annabi ya ce wallahi duk mutumin da yake da kwaɗayin dukiya ko kwaɗayin mulki to barnar da zai in ya samu wannan dama matukar ba shi da tsoron Allah to yafi barnar da kura da kirkicin nan za su yi a cikin garken tumaki ko awaki ma zai abani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i ala al mali wa sharafi li dinihi suk malin yace fal hirsu ala al mali wad dunya yufsidu din tsabar bala'in kwadayin dukiya kwadayin kudi komai kai kudi kudi jama'a ku duba yanda kudi yake zubar da mutuncin mutane yau jama'a dan Allah ku tsaya ku duba yanda kudi 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 yake shekar da mutuncin mutane mutunci madara ne in ya riga ya zube baya debuwa in madara ta zuba a kasa ba ta debuwa duka a shata ku duba yau son kudi bala'in son kudi yake zubarwa da wasu mutane mutuncin su mutum mai mutunci mutum mai kima mutum mai daukaka mutum mai daraja a cikin al'ummar sa amma saboda kudi da bala'in son kudi sai kaga mutuncin sa ya zuba an ja shi a kar kuma zai iya yin komai zai iya fadan komai zai iya bude bakin sa ya fadi duk abin da yake fada kawai lokacin da yake maganan nan da yake fadan abin da yake fada wannan kudin yake gani baya ganin mutuncin sa baya tuno al'ummar sa baya tuno jama'ar sa ku duba yadda kudi yake zubar da mutuncin dan adam annabi yayi gaskiya da yace ma zai abani ja'iani wannan kirkeci guda biyu billahi alazim barna da za su yi a cikin wato turke na tumaki da awaki wallahi bai kai na mutumin da yake neman kudi ba in ya samu dama da neman mulki ku duba yadda neman mulki yake shekar da darajar mutane shi ma wani komai zai yi komai zai yi wani dattijo yana ba mu labari yana cewa wani ya zo yana neman wata kujera ta siyasa ya je gurin wani boka da muka yi magana akan bin boka ya dinnan yanzu hadarin shi aka ce ranka ya dade mulkin nan za a same shi amma fa sai an rasa rayuka yace ba damuwa dan a kashe wani a samu mulki wallahi ba su damu ba ka kashe ko daya ko biyu ko uku ko hudu in ka ga dama ka ka kashe al'ummar ka gaba daya dan kawo mulki za ka yi ka gama kai ma karshen ka mutuwa karshe dai abinda za ka iya yi shine karshe in kashewa za ka yi ka ta kashewa ko to wa za ka mulka in ka kashe to karshen ka kuma kai ma za a dauke ka a sa ka a cikin kabari a binne ka a tona rami a busne ka ya zama ka zama tarihi kuma tarihi mummunan tarihi dan haka ina jan hankalinka ina gaya wa duk wani mai mulki da neman sarauta da neman mulki da neman siyasa wallahi ku yi nesa da zubar da jini ko sara ko yanka da reza kada ka bari a ta dalilin neman kujerarka ka sa wani ya yanke wani da reza kar ka kuskura ta dalilin neman mulkinka ka sa a karye yatsar wani ko farcen wani ko kafar wani ko a yanki kunnan wani ko a yanki cikin wani ko a yanki kafadar wani ko a yanka hancin wani ko a yanka bakin wani saboda dalilin kujerar nan da kake nema kar ka bari wallahi duk jinin da ya zuba ta dalilin neman mulkinka wallahi sai ka biya kamashinsa ballantana wanda zaka kashe ko zaka sa a kashe da gangan ku sa a kashe mutane saboda ba ku yi da su ko ba sa yi da ku ko kaza ko kaza ko kaza wani idan su a rufe yake zai iya halakar da kowa ya bashi hanya ya wuce saboda neman wani abu da ba shi da garanti watakila bai sani ba akan kujerar zai mutu ko ba zai ma iya yin mulkin ba ko ba zai iya yin sarauta ba ko ba zai iya yin kaza din da yake nema ba kar wani ya kashe wani kar wani ya sa a kashe wani kada wani ya zubar da jinin wani mai mulki fa shi tsare jinin mutane yake yi mai mulki fa shi fa ba kashe mutane yake yi ba kana fa neman mulki ne dan ka tsare kar a kashe wani to yaya za a yi mutumin da ya zo neman mulki ya sa an kashe mutane saboda sun samu sabani da shi ko yana ganin za su iya bashi matsala su kuma sannan daga baya ya zo ya ce yana so ya mulki waɗannan mutane da yake kashewa la babu tunani a cikin wannan. So fata na ƴan uwana, mu yi abin da zamu yi mai tsafta, mu yi abin da zamu yi muna gyara zakatanmu. Idan mun yi wannan, to Allah zai taimake mu ƙwarai da gaske. Dan haka al-hirsu 'alal mali wal hirsu 'alal din ad-dunya yufsidu ad-din. Tsabar kwadayin dukiya, tsabar kwadayin mulki, tsabar kwadayin matsayi, tsabar kwadayin daukaka yana lalata addinin mutum idan ba ya hada da tsoron Allah ba. Sannan abu na gaba, tafrighul qalbi wa wato wa mil'uha, a bude zuciya, a karkade ta, a zubar da duk wani datti, a cika ta da imani. Wannan yana tsarkake zuciyar dan adam. Al-qulubu tumla'u wa tufarragu, ana iya cika zuciya, ana iya kuma kwashe duk abin da ke cikin zuciya a zubar. Manzon Allah ya ce la amiyun talia jawfu adikum qayhan yarihu ko yarihi khairul lahu ko khairul min an yamtali'a shi'ran. Mun karanta wannan hadisin a baya, hadisi ingantacce riwayar Imamu al-Bukhari da Muslim. Mutum ya cika cikin sa ainihin wato da diwa da jini, shi yafi alheri gare shi akan ya cika cikin sa, ana nufin ya cika zuciyarsa da kada kade da waƙe waƙe. Shi wannan hadisin yana nuna mana mutum yana iya cika zuciyarsa, yana kuma iya zubar da abin da ke ciki na barna. Shine at-takhliyatu qabla at-tahliya kenan. Zuciya ana mata takhliya kafin a mata tahliya, ma'ana a tsarkake zuciya, a kwashe dattin ta, a zubar da zanubin da ke cikin ta, a wanke ta, sannan kuma a cika ta da imani. Fa man yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Cikin surah al-Baqara, kafircewa taghut da imani da Allah. Kaga at-takhliya, al-kufru bi taghut at-takhliya, wa yu'min billahi at-tahliya kenan, yayi imani da Allah. Wannan shine kuma ma'anar la ilaha illallah. Kaga la ilaha wannan nafiyun ne wa tathhirun wa tafrigh. Ka kore, ka tsarkake zuciyarka, ka batta empty, ba kowa a cikin ta illallah, to ka cika ta kuma da imanin san Allah tabaraka wa ta'ala. Isbatun wa mil'un wa tanwir, ka tabbatar da samuwar Allah shi shi kadai, sannan kuma ka haskaka zuciyarka da tabbatar da Allah shi shi kadai kenan. Ya ku ƴan uwana, tsarkake zuciya daga dukkan mummunan hali, tsarkake zuciya daga dukkan sharri, shi nake nufi, tsarkake zuciya daga dukkan bakin ciki da hasada da kiyayya da gaba, da cika zuciya da raya ta bil khairati wal anwari tayyibati, da zuba mata alkhairai da haske tsarkaka. Illa man ata Allah bi qalbin salim kenan, wanda ya je wa Allah wato da zuciya lafiyayyar zuciya, tsarkakakkiyar zuciya, kubutacciyar zuciya, ba wanda take cike da shirka, ba zuciyar da take cike da dauda da datti da kazanta ba, zuciya mai kyau. Allahumma hdini li ahsani akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Annabi yana yawan yin addu'a, ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga kyawawan dabi'u. Kenan ana tsarkake zuciya daga munanan dabi'u. Annabi yana addu'a ne, Allahumma ya Allah ihdini, ka shiryar da ni li ahsani akhlaq, kyawawan dabi'u halaye. La yahdi li ahsaniha illa anta, ba mai shiryarwa zuwa ga kyawawan dabi'u in ba kai ba. Wasrif anni sayyi'aha, ya Allah ka juyar da gare ni mummunan ainihin wato dabi'arta. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, ba wanda yake juyar da munanan dabi'u daga gare ni ya Allah idan ba kai ba. Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq. Annabi yana addu'a sau da yawa, yana cewa ubangiji ka kare ni daga munanan dabi'u, munanan hali, jama'a mummunan hali, bakin hali, keta mugunta, kin mutane, hasada, kiyayya, gaba, wato mutum ya kasa bacci saboda dan uwansa ya samu daukaka ko ci gaba, wannan bala'i kenan. Yace wal a'mali wal ahwa'i, Allah ka ruba mu da mummunan hali da mummunan ayyuka da mummunan yanayi. Da aka cika zuciyarka da imani, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walakinna Allah habbaba ilaykum al iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al kufr wal fusuq wal isyan wa lamma yadkhul al iman fi qulubikum. Cika zuciyarka da imani, ulaika kataba fi qulubihim al iman وأيدهم بروح منه كنان إيماني ده شيني زوجي أتكي رأيوا بالإيماني وتو ده إيماني أو في الإيمان إمارة القلوب ده إيماني زوجي أتكي رأيوا يملؤها نورا وطمأنينة وثباتا وهداية إيماني ينا تشيك زوجي ده هسكي ده نصوة ده تبتة ده شريا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه idan ka tsarkake zuciyarka ya kai bawan Allah kuma ka yaye dukkan sha'awa da dukkan shubha farraqta qalbika min kulli shahawati washubuhati to sai ka cika shi da imani ka raya shi da imani sai kaga zuciyarka ta daukaka sai ka kai ma ka daukaka sai ka samu farin ciki ka samu ainihin wato jin dadi ka samu kuma kwanciyar hankali ka cika zuciyarka da yarda da Allah tabaraka wa ta'ala mana ya zama son Allah yarda da Allah amintuwa da Allah shine yake cika maka zuciyarka ka cika zuciyarka da yaqini ka cika zuciyarka da takawa ka cika zuciyarka da kaza da kaza Allah kai mana afwa ya Allah ka gyara mana zakatunmu Allah ka sa aljanna makomar mu Allah ka ji gan iyayenmu Allah ka taimaki zuri'ar mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya ya Allah kai mana afuwarka da muke nema kai mana Allah kai mana rangwamenka da kai muke nema kai mana ya ubangiji ka bamu abin da zamu ci ka bamu abin da zamu sha ka bamu abin da zamu sutura kanmu Allah ka raba mu da wulakantuwa ko tozartuwa Allah ka tsare mana mutuncin mu ka bamu tsare mutuncin wasu ubangiji Allah ka inganta mana rayuwar mu Allah kar ka jefa mu cikin matsi ko kunci ya Allah ka yalwata mana zakatun mu da imani ka kara mana kaunarka ka kara mana sanka ka kara mana biyayya gare ka da biyayya ga manzanka sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma ka kara mana biyayya ga iyayenmu da biyayya ga magabatanmu ubangiji Allah ka sa aljanna shi makomar mu ya Allah ka azuta mu da cin halal ka raba mu da cin haram Allah ka sa mana son adalci ka raba mu da zalunci Allah ka sa mana son alkhairi ka raba mu da son sharri ka sanya mana kishin ƴan uwanmu da kawukanmu Allah kada ka sa mana bakin ciki da kiyayya akan ƴan uwanmu ya Allah ka inganta mana rayuwarmu ka inganta rayuwar iyalanmu ka inganta rayuwar ƴaƴanmu ka ringa in ka inganta rayuwar magabatanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ya Allah ka sa aljanna ce makomar su ya ubangiji ka sa mu cika da imani ubangiji ka sa mu cika da kalmar shahada Allah ka sa mu cika da kalmar shahada Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa adhabil akhirah Allahumma aksim lana min khashyatika ma tuhri bihi bainana wa bainal ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alha al-warisa minna وجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا الله كمام الله في الزمن الله في عنا قصة من نيجيريا لكم سورا قصة شندس كي مقوتا دمو الله كذونا دمو الله في الله كنت من دهان كلمو الله وانا هذا هدر زابي دا أكيتي الله كساء الله في الله كساء قمع الله في الله دوونا أبو نفتنا الله ككاري مؤجكي ubangiji Allah ka kare mana rayukan mu ka kare rayukan ƴan uwan mu Allah ka kare mana dukiyar mu ka kare mana dukiyoyin ƴan uwan mu Allah ka kare mana wannan ƙasa ta mu Allah ka kare mana wannan ƙasa ta mu da fitina Allah duk wanda yake nufin da fitina Allah kar ka bashi iko duk wanda yake nufin da sharri a wannan yanayi na zabe Allah Allah kada ka bashi iko Allah ka baka kada ka bashi dama ka hada kawukan mu ka daidaita mu ka raba mu da fitina ka raba mu da tashi hankali ka raba mu da kiyayya ka raba mu da gaba ka raba mu da fushi ya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka ba mu adalci ka ba mu shugabanni na gari ka ba mu wanda suke masu tausayin mu masu jin kai mu ubangiji Allah ka mana zabi daga gare ka ya ubangiji kai mana zabi daga gare ka ya Allah ka ba mu abin da ya dace, Allah ka ba mu abin da ya kamata, ya Allah ubangiji ka sa mu cika da imani, ka zauna da mu lafiya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.